programme en rediffusion sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following programme is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da masanin harkokin siyasa akan ikirarin da shugaban kamfanin hada-hadar kudin crypto da ake kira Binance ya yi da cewa wasu ƴan majalisar wakilan Najeriya sun nemi ya ba su cin hancin makudan kudi a lokacin da aka kama shi a Najeriya. To ko waɗannan matakai ne ya kamata gwamnatin kasar ta dauka domin inganta martabar siyasar kasar a idan kasashen duniya ta fannin harkokin kudi?
To a gaskiya sai dai a ce wasu kasashen su kawo matakan da zai zama dole akan wannan kasar ta bi kamar yanda aka saba dan duniya ta dau mataki kan Najeriya shugabannin su suna bi saboda a zauna lafiya su ci gaba da abubuwan da za su yi ne tabbatar da mulkin su a yanda suke so.
Dr. Faruk Bibi Faruk kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro wanda ya tattauna akan batun sako wasu dubban mutane da ƴan bindiga suka yi a jihar Katsina. Sannan in an jima kaɗan za mu buɗe layukan wayar mu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya a cikin. Kungiyar mayakan Hamas ta fitar da sunayen mutane uku da take garkuwa da su da ta yi shirin sakowa a gobe a Asabar domin musanya da fursunonin Palestine bayan da ta bayyana aniyarta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. Mutanen kamar yadda Hamas ta bayyana kuma hukumomin Isra'ila suka tabbatar sun hada da ba amurke dan kasar Isra'ila Seguel Dekel Chen mai shekaru 36 mazaunin Kibbutz Neir Oz a kudancin Isra'ila. An kama Chen ne lokacin da ya yi arangama da mayakan Hamas a harin ta'addancin da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023 a kudancin Isra'ila. Haka kuma za a sako Shasha Trofanov mai shekaru 29 shi ma daga Kibbutz Neir Oz. An kama shi a watan Oktoban shekara ta 2023 tare da mahaifiyarsa Elena da kakarsa Irani Tati da budurwarsa Safir Cohen waɗanda aka sake su bayan wata guda a wata yarjejeniya. Na ukun da za a sako shi ne ɗan ƙasar Isra'ila da Argentina Ayan Horn mai shekaru 46 shi ma ɗan yankin Kibbutz Neir Oz. An yi garkuwa da shi ne a ranar 7 ga watan Oktoba tare da ɗan uwansa Eitan wanda baya cikin wannan rukuni na musayar fursunoni. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulle rijiyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyarar sa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaba da aka samu ya ci karo da barazanar Trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da India ke neman gujewa. Trump ya bada sanarwar tarin yarjejeniyoyi kan makamashi da sararin samaniya da tsaro da kuma musamman yiwuwar shigar India a cikin shirin F-35 wanda a halin yanzu yake banta ga gungun mayaka abokan kauncin Amurka.
The US India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen.
Yace tattalin arzikin Amurka da India na karni na 21 wani shiri ne na tarihi wanda zai zurfafa kowane fanni na haɗin gwiwar mu da abokantakar mu. Tun daga wannan shekara za mu ƙara cinikayyar soji ga India ta biliyoyin dala. Prime Minister Modi ya jira da haɗin gwiwa a fannin makamashi musamman kan ƙananan na'urorin sarrafa makamashin nukiliya da kuma kan kwangilar tsaro. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya gargaɗi ƙawayen ƙasashen Turai da ke halartar babban taron tsaro a birnin Munich na ƙasar Jamus kan barazana ta ciki. Yana mai bayyana ra'ayin cewa gwamnatocin kasashen Turai suna kan tsatsauran ra'ayi amma kuma sun kasa samun ingantacciyar hanya da ta dace domin tunkarar yawan kaura ya faɗa yau Juma'a cewa barazanar da nafi damuwa da ita shine Turai da Rasha wato shine Turai ba Rasha ba ba kuma China ba ba wani daga waje ba abinda nake damuwa da shi shine barazana daga ciki ja da bayan Turai daga wasu muhimman ɗabi'unta suka yi tarayya da Amurka Vance ya yi da kasar Romania abokiyar kawancin NATO saboda soke sakamakon zaben shugaban kasa da ta yi a baya-bayan nan bisa shaidar labarun kanzon kurege na Rasha labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC A yau Juma'a hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya IAEA ta tabbatar da cewa wani harin jirgin sama maras matuki ya lalata wata katangar da ke wajen ragowar ɗakin na'urar sarrafa makamashin nukiliyar Chernobyl da ke Ukraine inda ya tada wuta an bayyana hatsarin nukiliyar na Chernobyl na shekarar 1986 a matsayin mafi muni a tarihi
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kamfanin hada-hadar kudin crypto mafi girma a duniya da ake kira Binance Tigran Gambaryan ya zargi wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya su uku da cewa sun nemi ya basu cin hancin dala miliyan 150 a lokacin da aka kama shi a Najeriya bisa zargin wasu laifuffuka da suka hada da hallata kudaden haram a cikin shekarar da ta wuce amma daga baya kotu ta ce a janya karar saboda dalilan lafiyarsa Tigran ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter Na tuntubi masanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk akan batun musamman yadda zargin cin hancin da Tigran yayi wa 'yan majalisar ka iya shafar kimar siyasar Najeriya.
To Maryam maganar rashawa ta riga ta yi karfin da ta zama ruwan dare a ko'ina. A shekaru da suka wuce da yawa 30 ko a police station idan an ce ga laifi ba wanda yake zuwa ya ce ta yaya za a fitar da kai ka bawo da wani abu wani tsari na fitar da magana a kashe ta a su sallamin mutane to amma a yanzu ba wai wannan hukuma ta waje ba ko kuma wannan ma'aikata ko kuma wurin kamfanin kasuwanci na crypto na waje ba har hukumomin gwamnatin kasa da yawa wani lokaci suna zargi ce idan aka bincike abu aka sa majalisar Najeriya ta bincika maganar kawai a ƙarshe shine me za a karba a kashe magana kuma ana kawo laifuffuka da yawa na bincike sai kiga an yi an wuce ba a ga sakamakon wannan abun ba
to dokta duk da cewa ba a tabbatar da waɗannan zarge-zargen ba ta yaya kake ganin wannan badakalar ta zargin cin hanci za ta iya shafar harkokin kasuwancin shi kamfanin Binance din a Najeriya da kuma ma kasuwar cryptocurrency gaba ɗaya a ƙasar
To, ita harkar Najeriya a yau waɗanda suke wannan maganar badakalar kowanne a cikinsu za a zata cewa dan ƙasa yake amma ƙarya suke yi dan kansu suke yi ba abinda zai shafi Binance idan har magana ta mutu a watakila an ba da wani abu watakila ba a bayar ba wanda za su sake hawa kan maganar tebur din cewa ya kasuwancinsu zai kasance. Su ma da nasu bukatun za su zo ba kasar bace a gabansu ko da Binance din nan cutar kasar yake yi ba wanda za su zo su duba abin ba wai za su damu da kasar ba
to dokta kana gani su yan kasar ba za su samu karayar gwiwa ba wajen saka hannun jari ko kuma yin harkokin kasuwanci da kamfanin
wato abin da yasa shugabannin kasar Najeriya suke abin da suka ga dama a cikin su jama'ar kasar duk wanda yake gani ya damu sai kiga kalilan ne su jama'an da yawa su aka kawo badakala ko aka kawo wani abu da ya kawo cuta kowa tunani yake shi ma ɗin me zai samu kuma waɗanda suke damuwan ma suna gani sai a ci zarafinsu a ci mutuncinsu kowa sai koma ya noke
to waɗanne matakai kake gani ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin inganta martabar ƙasar a idan ƙasashen duniya musamman ma dai a harkokin kuɗi da fasahar zamani
To a gaskiya sai dai a ce wasu kasashen su kawo matakan da zai zama dole akan wannan kasar tafi kamar yanda aka saba. Sai kiga a dama a Najeriya sai kamfani ya bada cin hanci. Sai a zamana ba a Najeriya aka hukunta shi ba a wata kasar da ko inda suke ko Italy ko Turai abin nan sai kiga su ne suke kama kamfanonin su da wato laifin cin hanci. Amma a nan kasar sai kiga ba a yi ba shari'ar ba kuma ba a ma yi hukuncin ba a ma tuhume su ba. Saka idan duniya ta ɗau mataki ɗan Najeriya shugabanninsu suna bi saboda a zauna lafiya su ci gaba da abubuwan da za su yi na tabbatar da mulkinsu a yanda suke so.
To kana gani wannan badakalar za ta iya karyawa masu kamfanonin kasashen waje gwiwa wajen saka hannun jari ko ma yin harkokin kasuwanci a Najeriya?
Wato a gaskiyar magana duk wanda ya zo yin harka a Najeriya ya zo kasuwanci a Najeriya ya san menene yake faruwa a Najeriya. Wato harkar rashawa da cin hanci da karya doka ta fi komai yawa. Wanda suke wa kansu kariya su dake tun daga farko ba su yi suna da kasuwa babba wata kila da za su iya samun abin da za su iya samu sannan su tsaya a kan gaskiya. Amma yawancin wanda zaki ga suna tashe dama ai wanda suke so wani saboda ga jiwa ta faɗi nan ga maragada za a yi a samu a tafi saboda haka su kansu kamfanonin da ake gani a Najeriya su ma aya tambaya zaki rinka samu yawancin kamfanin da suke da ka'ida sosai ba sosai suke son su tafan nan ba saboda ba za a zauna lafiya da tunanin su da tunanin ma'aikatan da suke aiki a kasar.
Dr. Faruk Bibi Faruk kenan masanin harkokin siyasa a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan mai na kaina. Za mu duba yadda wasu gungun ƴan bindiga dadi suka sako kimanin wasu mutane guda 1000 da suke garkuwa da su a jihar Katsina yayin da suke ganin cewa sulhun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da ƴan bindigar yankin ta na ƙarin illa ga jihar Katsina. Wani rahoton kamfanin tsaro na Beacon Intel na nuna yadda tsaro ke kara tabarbarewa a Najeriya. To madalla. Yan bindiga dadi a jihar Katsina sun sako wasu mutane kimanin 1000 da suke garkuwa da su a cikin daji. Shugaban karamar hukumar Sabuwa Faruk Ayatu da ya tabbatar da hakan ya ce yankin sa inda ya fi dandana kudin yan bindiga dadin na dab da dazukan da ke jihohin Zamfara, Kaduna, Niger da Kebbi. Duk da a baya an dan samu saukin hararan yan ta'addan, amma a baya-bayan nan hararan sun kara dawowa, inda ya ce sulhun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da yan bindiga a wannan yanki ya jefa su cikin halin kakanikayi. Shugaban karamar hukumar ta Sabuwa ya ce yan bindigar na zafa hararan ne saboda gwamnatin jihar Katsina duk kwarɗa ya ki aminta da maganar sulhu. Akan haka na tambayi masanin tsaro CP Rabiu Ladodo da ke zama kwamishinan ƴan sanda mai ritaya ko me zai ce dangane da waɗannan batutuwa?
Eh, gaskiya ne sulhun da ake yi a Kaduna na iya zafafa ma Katsina da Zamfara harahare. Ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi shine mataki na bai ɗaya. Na sha faɗa ba ni da matsala da sulhu illa kawai yaudara da rashin gaskiya da ke cikin sulhu akan kowane bangare. Abu na biyu shine maganan wannan shugaban karamar hukuma na Sabuwa da yayi cewa rashin sulhu shi ya zafafa wannan harahara kamna. To ni bani da wannan ra'ayi. Kokarin da gwamnatin jihar Katsina ke yi a fahimta ta tana bakin kokarinta kuma tunda ta dau layin ba sulhu. To gaskiya a wannan gabai in gwamnatin jihar Katsina ta ce ta ta dawo kuma ta yi sulhu za a samu shakku bisa ga yunkurin da ake yi na dakile wannan ta'addanci tunda dai tun farko gwamnati ya dau wannan layi kuma gaskiya yana bakin kokarin sa cikin katsina nake akan yi wasu taruruka na tsaro da ni lokaci lokaci na san irin kokarin da shi mai girma gwamnati yake kuma daga nesa bismillah zaka iya karantar yunkurin sa da niyyar sa illa iyaka abun ne kaman yana da yawa yana bukatar taimako daga gwamnatin tarayya wanda idan gwamnatin tarayya ta shigo yunkurin da yake yi zai fi inganta amma dai na sha fada ma cani bani na matsala da sulhu illa iyaka yaudarar da ke cike da rashin gaskiya shi gwamnatin Katsina ni a fahimta ta in ka lura zaka ga matashin dan siyasa ne kuma gogagge wanda ya faro siyasar sa daga kasa to saboda haka yana bukatar goyen baya musamman daga gwamnatin tarayya al'ummar Katsina dai a fahimta ta suna bashi duk cikakken goyen bayan da ya kamata ko ba komai ni na fahimci cewa mutane sun gamsu da irin kokarin da yake nasarar da ake samu ko rashin nasara kuma wannan wani abu ne daban
to shin yanzu menene abin yi
na daya gwamnatin tarayya ta shigo gadan-gadan a Katsina ta zo ta diba irin kokarin da gwamnatin jihar Katsina take yi wanda take ganin da gyara tun da ita tarayya ce ta gyara a taimaka a tafi bai daya abu na biyu da za a yi shine naci kamar yadda na sha fada naci damben kuturu wato irin wannan yakin sai da naci in aka nace aka nace duk sanda aka yi wata sansani aka dan yi sanyi ga abun to shine zaka ga suna samun galaba amma duk sanda gwamnati ta dage har Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amura abu na ƙarshe bisa ga abubuwan da naga ya kamata a yi shine su kira ne ga su yan bindiga su bada kai boriya tunda gwamnati yana ta cewa a haka dai ba zai sulhu da yan bindigan nan ba sai in sun yadda su zo ayi sulhu in sun yadda su zo ayi sulhu ya ce shirye yake kuma ni ina da imanin cewa da gaske yake din in sun ce ba gajiya ba ce
kwamishinan yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo yanzu kuma sai rahoton yadda tsaro a Najeriya ke kara tabarbarewa kamfanin tsaro na Beacon Intel da kan fidda rahotannin wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya ya ce a wannan karan sha'anin tsaron na kara dagulewa shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mun karin bayani
watan farko kenan na shekara 2025 abinda muka gani gaskiya an samu tabarbarewa tsaro a dukkan mizanin da muke aunawa mukan auna mi abubuwa da yawa ne to amma muka yi jimlan su a karkashin ababe uku na farko shine ababen da suka faru na dangane da matsalar tsaron hare-hare da ake kaiwa da kashe-kashe da dai sauransu wannan mu an samu kari na digo 7 a cikin 100 wato a watan 12 an samu 684 a watan 1 kuma shekara 2025 aka samu 732 kagan kai lissafin su dai kama digo 7 da dan wani abu akai da muka je daga mace-mace a watan 12 na shekara 2024 mutum 708 ne aka kashe a Najeriya to amma da aka zo wata 1 sai ya karu ya kai mutum 991 wanda kuma in ka lissafa shi zai kama kashi 39.9 a cikin 100 kenan wato 39.9% karin da aka samu kenan wanda ya zo ya taya mana da hankali shine satan jama'a don karban kudin fansa wanda shi kuma da muka hada tsakanin watan 12 na shekara 2024 da na watan 1 na shekara 2025 sai muka an samu karin kashi 64.8 ma'ana a watan 12 na shekara 2024 mutum 671 aka saki a Najeriya to amma a watan 1 na shekara 2025 mutum 1,101 ne aka saki wani abu kuma wanda shi ma dai yana cikin abin da suka taya mana da hankali mun samu rahotanni da yawa na waɗanda aka sake wanda bamu iya tantancewa ba amma wanda kusan dukkan alamomi na nuna cewa lallai haka din ya faru amma saboda bai kai gwaje-gwajen da muke yi ba kafin mu saka cikin rumbun mu na tattara bayanai ba mu saka su a ciki ba yawanci za ka ga irin satani da aka yi a ƙauyuka masu nisa ko kuma irin wanda ake ce ma express kidnapping wato one chance wanda ke faruwa a birane wanda za ka ga za a sake ne a ɗan rige da wani ɗan lokaci sai a karɓa to a taƙaice dai duk da yake bamu saka wayannan din ba ka ga dai wanda muka saka din an samu ƙari 64 da dan wani abu akai a cikin 100 ma'ana satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na ƙari ci gaba a nan
a gaishe da Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Mun samu kira na farko daga Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Ayuba Garba Imam.
To roko na ga gwamnatin tarayyar Najeriya, akwai wani makarantan ƴan sanda a nan garin Katin Madaki da tsohon sanatar mu sanata Haliru Dauda jika ya gina mana. Muna roƙon gwamnatin tarayya da Allah ta taimake mu ta ƙarasa mana wannan makarantan ƴan sanda na garin Katin Madaki. Duba da yadda yake da muhimmanci a cikin al'umma, lallai ta sa mana wannan makaranta. An taimake mu kuma an taimake ayan talakawa, za mu samu karatu a samu ɗaukaka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shaf Ali Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki Maryam.
Barka ka dai Malam Shafale, muna jin ka.
To gaskiya kira nake son yi musamman da ga wannan gwamnati namu na tarayya, dan abun da yake tafiya yanzu da jiya zuwa shekaran jiya kawai mun ga kafafen sadarwa na MTN sun ƙara kuɗi na network. Sai da ƙari data ma ya zama wani abu, an sake an ce an ƙara kuɗi, data ma baka iya samu, kiran ma baka iya samu. Amma mun yi magana da waɗannan kamfanoni, sai suna faɗa mana kan cewa gwamnati ne ta ƙara musu kuɗi. Don Allah da Annabi, kira muke yi mu talakawa, tsadar rayuwa yayi yawa, dama shine a wayan nan ne ake samu a sada zumunci da ƴan uwa. Yanzu gashi wayan ma yanzu ina so ya sake zama la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim.
To mun gode Malam Shafale, har yanzu dai muna nan a jihar ta Nasarawa.
Bashir Kela ne daga nan lafiyar bare-bare.
To muna jan ka Bashir.
Gaskiya ni zai magana kan ranar rediyo ta duniya wanda aka gudanar da bukukuwa a jiya. To gaskiya rediyo dai yana da matuƙar muhimmanci, kuma ya taimaka mana a rayuwa matuƙa. Yana ilimantar da mu, yana nishaɗantar da mu, yana faɗakar da mu abubuwan da baka sani ba, to a rediyo za ka sani. Saboda haka muna jinjina ma ita majalisar ɗinkin duniya da ta ware wannan ranar, kuma jama'a ci gaba da ba ma ma'aikatan gidajen rediyo goyon baya. Nagode Bashir Tela ne daga Lagos Baribari. Allah ta shaƙi lafiya.
Amin, mu ma mun gode Bashir Tela. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Bauchi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Jihar Bauchi Malam Ibrahim Bare Shu ne ka Odugbo, karamin kuma da zama jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Ni dai muhawara ta yau da zan dan tabbata lokacin ba kina? Game da ƴan fansho, ya kamata a taimaka ko da abokin ma Audu Kurmi na garin Odugbo, an tuba biya shi fara ne fansho sa. Ya kamata ta mai ɗan fansho din nan tsohon ma'aikata a taimaka a inda biyan su. Mai magana Malam Ibrahim Bare Shu na Odugbo, karamin kuma da zama jihar Bauchi Najeriya, shi ne shawara ka.
To mun gode Malam Ibrahim daga Bauchi. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Kana magana da Sadiyo mai gidan sauro gashi a Yobe State.
To muna jin ka Sadiyo.
Yawwa, wannan kamfani na Tala ya kamata a rage mana. Ɗan Najeriya talaka kullum yana fama da abin da zai ci, kuma yana kira kara mana kuɗin wannan. Ya kamata ƴan majalisu su yi magana kan wannan. Ni ne Sadiyo mai gidan sauro gashi a shi ne magana ta.
Shon mun gode. Yanzu kuma za mu sake koma Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhamdulillah, kuna tare da Babawo mai hango ne na cikin garin gidata.
To muna jan ka Babawo.
Yawwa, ina so in yi roƙo ga gwamnatin Najeriya game da matasan da suke zaune haka ba su da aiki. Ya kamata su taimaka su doke su wajen ayyukan maganar tsaro. Saboda duba wasu gwamnati suna kokarin ba da dama a ce wani kowa ya mallaki makamin shi. Tsakani da Allah kan mallakan makami ko wani aka ba matasa dama matasa su mallaki makami ko abin ba zai dade. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta ba da dama a ɗibi sojoji a ɗibi ƙasa da ga yara sun zauna sun gama karatu babu aiki. To dan Allah muna roƙon gwamnati ta yi kokari ta rika ɗiban matasa aiki. To insha Allah Rabbi in dai ta yi wannan to Allah ya za su za a samu saukin tsaro a cikin ƙasar nan. Allah ya kama mana fita kuma na kuma gode muku.
To mu ma mun gode babawo daga Nasarawa yanzu kuma za mu je Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Adamawa.
Ina magana da bu da Malam Habu daga Mai Falwa daga Adamawa.
To muna jin ku Malam Habu.
Masha Allah, wato ni abin da nake so in faɗa a nan game da hukumar sadarwa na Najeriya game da ƙarin kuɗin da suka yi. Wannan ƙarin kuɗin gaskiya ba wai mun ga laifin su ba, ba wai ba mu ga tasirin su ba. Hakika mu damuwar mu a nan shine sadarwa ba yi da ma'ana, sadarwa ba yi da inganci. Kuma wani lokaci mun talakawa ko mu ne ake yi wa wannan abin ne sai ka ga an kunno maka wani rubutu a wayanka ba tare da ma ka san kawai ba wuri. Wai in ka taba cin in ka taba okay dai to shikenan kai duka abin da suka fara. To wannan ba zalunci ba kuma duk yawanci abin daga arewacin Najeriya nake faruwa. Za ka ga an kunno maka rubutu in ka taba okay dai to shikenan kan ka yadda da abin da ka fara kuma kullum sai a ɗiba maka kuɗi.
To mun gode Malam Habu daga Adamawa yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda barka da yamma barka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana.
To ina tare da kiyaye da ikiya jira daga karamin kuma so da jihar Kaduna.
To muna jan ka.
Allah saka na kai ruwa da juma'a ne an ba mu dora fadi ra'ayoyin mu.
Haka.
Da ta wannan matsayin da ka kace da wannan da shi an ga wannan da ta halin da yawa. Ina kira ga shi shugaba Donald Trump ne da duk wannan Allah akan manufofin da ke so da wannan akan ainihin falafel na wata da shi ake cewa ne ne yanayi. Sannan kuma ina kira ga al'ummar duniya ta yadda addu'a sabiri da Allah kawai bayan Allah na farko. Sannan kuma ina kira ga kasashen turawa da suka kiyaye wannan al'amarin da Trump yake so ya aiwatar. Sai kwace musu jira ne. Ni ne kira da ni da Allah da su jira yamma bayan Allah ne ba a samu cikin da cikin Allah ku ban. Dan Allah kamar da mun yi jira da baka.
To amma amon mun gode kuma da wannan kiran naka zamu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice kungiyar mayakan Hamas ta fitar da sunayen mutane uku da take garkuwa da su waɗanda ta yi shirin sakowa a gobe a Asabar domin musanya da fursunonin Falasɗinu bayan da ta bayyana aniyarta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaban da aka samu ya ci karo da barazanar Trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da inda yake neman gujewa. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya gargaɗi ƙawayen ƙasashen Turai da ke halartar babban taron tsaro a birnin Munich na ƙasar Jamus kan barazana ta ciki yana mai bayyana ra'ayin cewa gwamnatocin ƙasashen Turai suna kan tsatsauran ra'ayi. Amma kuma suna wato sun kasa samun ingantacciyar hanya da ta dace domin tunkarar yawan ƙaura. A yau Juma'a hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA ta tabbatar da cewa wani harin jirgin sama maras matuki ya lalata wata katangar da ke wajen raguwar ɗakin na'urar sarrafa makamashin nukiliyar Chernobyl da ke Ukraine inda ya tada wuta. Ukraine na zargin Rasha da kai harin a wurin da ke da nisan kilomita 130 daga arewacin Kyiv wanda Moscow ta musanta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Martala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leather Station wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.